بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دنكي مغانا إن ديدا قرفي ترى دمنتي قوم شاشدا ندلل ربا واندي ديدا دي شدا قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدا دليهو ديدا أشرين دبيو ديدا دي أشرين قوات النوفمبر شكرا تدبو بيو دقاء تميلا دير بطوري ونلوك تيني واندي كي لوك تيني ديدا كي قوي ديدا سعد دموك تصاب قباتر دي سفسيرين القرآني ما يجرما. Amma mun samu wata mudakala ne, mun samu wata bukata ta shigo mana, don haka zamu amfani da wannan damar a yau insha Allah ta'ala. Zamu gabatar da wannan lacca ko wa'azi ko muhabara mai taken haila larurar mata. Wannan matsalar ta shafi mata musamman kai tsaye, amma kuma a kaikaice ta shafi maza ta bangarori da dama, kamar yadda za a zo a ji insha Allah ta'ala. Babu mamaki in mun kammala bayanai dangane da abin da ya shafi haila, za mu biyo baya da wasu abubuwa da ke da alaka da ainihin tsarki, kamar abin da ke da dangantaka da alwala, taimama, shafa akan huffi ko kuma ainihin safa insha Allahu ta'ala. Waɗannan abubuwan muna fatan na ƙarshen nan da muka faɗi, kamar alwala, taimama, shafa akan huffi ko safa, muna fatar mu kwatanta su a kwatance a aikace matukar mun samu ainihin damar haka insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan mas'ala ce mai matukar muhimmanci a yayin da muka samu kanmu a halin bukatuwar irin waɗannan bayanan, saboda yawan maimaita tambaya da kai da komowa da mata da maza da ƴan mata da zawarawa da dattawa da iyaye da maskamantansu suke yawan yi. Don haka muke so mu yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala mu tattauna matsalolin kamar haka. Na farko dai, ita asalin kalmar haila a Larabci kalma ce wadda Bahaushe ne ya lalata ta, sannan bangaren Hausar da ta shigo shi ne ita ce Hausar zamfaranci da zazzaganci da sakkwatanci, ma'ana harafin badun bazazzagi da basakkwace da bazanfare yakan karanta shi a la, kamar yadda ba Kano yake karanta shi a ra. Don haka sai ka ji ghairil maglubi, bazazzagi kenan ko basakkwace ko bazanfare ko makamantansu. Haka nan ghairil magarubi sai ka ji ba Kano kenan ko makamantansu, duk wannan kuskure ne. Amma lahajar da ya samu kanshi a ciki ce take taimaka mishi wajen ainihin wato ya faɗi irin wannan harafi na badun da ainihin kuskure. To asalin daga nan ne matsalar ta faro, sai Bahaushe yake kiran wannan matsala haila, amma asalinta a Larabci alhaidu, alhaidu. To ita asalin kalmar alhaidu a Larabci tana bayuwa ne zuwa ga gudana ko kwarara ko zuba. Gudana, kwarara, zuba, asalin ma'anar kalmar haidu kenan a tsabagen samfarerar Larabci. Amma a cikin harshe na shari'ar Musulunci, in aka ce haiba, ana nufin jinin da ke fitowa daga farjin ƴamace a halin wannan ƴamace tana lafiyar ta kalau, ba haihuwa, ba kuma tare da ɗa namijin da ya fi ƙarfinta ya kwanta da ita ya fasa ta ba, kamar yadda ake faɗi da Hausa. To in aka samu irin wannan ainihin larurar, sai a kira ta ainihin alhaidu, ma'ana lafiyayyar mace wadda ba haihuwa ba, ba wata larura ba, ba kuma namijin da ya fi ƙarfin ce kwanta da ita ya fasa ta ba, sai aka ga jini na zuba a cikin farjinta, sai a kira wannan jini alhaidu, ko kuma mu kira shi da Hausa haila ɗin. A taƙaice kenan. To daga nan ne za ka gane lallai matsalar nan to kam ashe tana buƙatar bayanai, domin daga nan za ka fahimci ashe ba nau'in jini ɗaya ne ke fitowa daga farjin ƴa mace ba, akwai nau'in jini daban-daban waɗanda muna fatar insha Allahu ta'ala za su samu damar shiga a ƙarƙashin waɗannan bayanai. Dangane da ainihin lokacin da ƴa mace take fara yin haila, waɗannan matsaloli ne da aka samu malamai sun yi zantuttuka da dama, gwargwadon abin da Allah ya sanashe su na ilimi da gwargwadon halin rayuwar da suka samu kansu a nan wuraren zamantakewa. Wani malamin ya ce daga shekara 12 ƴa mace zuwa shekaru 50 ɗinta, duk sa'ad da aka ga farjinta na zubar da jini ba tare da haihuwa ba, ba tare da larurorin da muka gabatar ba, sai a kira wannan haila. Duk jinin da ya zo kafin shekara 12, irin waɗannan malamai sai su ce ba za a kira shi jinin haila ba, kuma wannan baya nuna wannan yata balaga. Duk jinin da ya zo wabdatijuwa bayan shekara 50 ba za a kira shi ainihin wato haila ba, sai dai a bashi wani hukunci daban wanda za a zo a yi magana. Wani malamin ya ce a 'yar shekara 9 ce ke fara haila. Duk sa'ad da mace ta fara haila ba ta kai shekara 9 ba, wannan ba za a kira shi jinin haila ba, sai dai a kira shi damu fasadin, wata larura ce kawai ta samu a cikin farjinta ko a mahaifarta ko a cikin cikinta ko dai a wani wuri daban, aiki ne na harkar likitanci wannan. Ina fata an gane. To haka dai suka yi ta kawo maganganu waɗanda a taƙaicen taƙaita waɗannan maganganu ne dukkansu mujarradul ara, tsantsar ra'ayoyi ne, ba su danganci zuwa ga alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Domin balagar ƴa mace ko balagar ɗa namiji abu ne da ke da alaƙa da inda yake rayuwa, da inda yake tasowa, da yadda yanayin jin daɗin shi yake, da yadda yanayin jinin irin ainihin dangin shi, iyayen shi da kakannin shi. Wasu mutane ne waɗanda suke ɓarka ɓarka yadda kaga kajin agir, nan da nan da an haifi yaro shekara 4 shekara 5 sai gan shi ɓarke ke. Wasu kuma ga su nan 'yan tsut, sai ka ga mutum ya kwashe shekaru 70 a duniya amma sai ka gan shi ɗan kwajaja ga shi nan kamar Salman al-Farisi. To haka al'amarin yake. Ashe ka ga a ƙarƙashin wanda Salman al-Farisi shine sahabin da ya shekara 270 a duniya, amma yana da shekara 270 ɗin nan sai da ya auri budurwa. To ka ga ba dan ɗan kwajaja ba ne shekara 270, yanzu in tsohon shekara 70 a duniya, ai da wahala kai da ka ɗauki aka ba shi, domin ya durƙusa sai da sanda yake yawo, jikoki da tattabakuna da komai yana da su. Amma Salman al-Farisi ibn al-Islam Salman al-Khair sai da ya shekara 270. Haka Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar a cikin littafin shi Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. Jama'a mun fahimci wannan, hayye mai da martani ga al-Imam az-Zahabi a cikin Siru Alamin Nubala da ya dan kai komo akan wannan magana, yace ai tabbatacciyar magana ce. Al-Imam Abu Shaykh ya bada labari cewa malaman tarihi sun tabbatar da haka game da Salman al-Farisi. To kaga ashe wannan mas'alar abin da ya kamata shine duk sa'ad da aka ga yarinyar da ta taso ta fara girma ta kai shekara 9 bata kai shekara 9 ba, ta kai 12 bata kai 12 ba, sai aka fara ganin wasu alamomi sun fara nuna wannan ƴa ga alamar balaga ta zo mata, ko nono ya fara tsiro mata ko wani abu makamancin haka, sai aka ga jini ya fara zuba daga farjinta, ba wata illa ce ta faru ba, ba wata tangarda, lafiyar ta kalau, sai aka ga ta fara, sai a ce wannan ƴa ta fara jinin haila. Jama'a a fahimci wannan da kyau. Haka nan dattijuwa koda ta kai shekara 100 ko ta fi, matukar lafiyar ta kalau, ba wani abu da ake zargin ya samu cikin mahaifarta ko wata matsala makamancin haka, sai a bata hukuncin cewa wannan ainihin dattijuwa haila take. Wannan magana ita ce ingantacciya sabanin waɗancan sabani da kaji a baya guda biyu ko sama da biyu ko makamantan haka. Don haka sai a kiyaye dattijuwa shekara ki 70, shekara ki 60, shekara ki 80, sai kika ga jini yana zubowa a farji, lafiyar ki kalau, ba wata illa, shikenan wannan jini sai ki bashi hukuncin haila. Musamman a ce kin ga ya zo da ainihin kala daga cikin kalulluka ko launi daga cikin launukan ainihin haila, waɗanda zamu zo mu bayyana su ba da dadewa ba insha Allahu ta'ala. Haka nan yarinya ƴar karama, haka in aka ga ta fara jini din nan, shikenan matukar ba yarinya ce karama, shekara 2, shekara 3, shekara 4, shekara 5, ai matukar ba haka ba, a yarinya ce ta kai ma shekara 7, 8, 9 haka, sai aka ga ta fara irin wannan jini daga farjinta, sai a bashi hukuncin jinin haila. Sai in an tabbatar da cewa wata tangarda ce ta same ta, al'amarin ya faru a haka. Ina fatan jama'ar musulmi an gane wannan. To bayan wannan sai kuma bayanai dangane da waɗanne irin launuka ne ake gane cewa wannan jinin haila ne. Launukan dai suna da dama kamar haka yadda malamai suka lissafa su. Akwai launin baki, in aka ce baki anan ba ana nufin baki kamar yadda sumakka take baka ko kamar yadda ainihin wato fenti yake baki ba, anan ana nufin duhu. Ka san kalar jini na asali shine ja, to sai aka gan shi da jan, amma jan ne duhu tare da ainihin karni ko doyi ko makamantan haka sai a kirayi wannan launi daga cikin launuka na ainihin wato jinin haila ba dan komai ba saboda hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam Ibn Hibban da Darqutni suka ainihin ruwaito shi hadisi ne sahihi hatta Imam al-Hakim ma yace hadisin ya inganta a bisa sharadi da ka'idoji na al-Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wata sahabiya mai suna Fatimatu yar Abi Hubaysh lokacin da tazo tana tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da cewa ga wani irin jini yana zuba daga farjinta baya dauke mata sam ko kadan baya daukewa sai ta daina sallah har abadan abidina kenan Annabi yace a saurara kiji shi dai jinin haila baki ne aka san shi dan haka duk sanda wannan jini ke zubo miki in kika ga ya juye ya zama baki sai kike to yanzu wancan jini na larura ya tsaya jinin haila ya zo to zamu bayani akan wannan kadai abin da muke so nan mu fitar maka shine cewa na daga cikin launin jinin haila akwai ja mai hada da duhu ja mai hada da duhu kama abin da aka fi sani da ruwan kunkunniya kenan da Hausa ruwan kunkunniya da Hausa ina fatan ka san wannan Hausa sannan na biyu kuma na daga cikin launin akwai jaja wurdin yana daga cikin launin jini domin dama wannan shine asalin launin jini jajawur wata mata jinin haila na zuwa mata jawur ne shi yasa mata ku natsu da kyau ku nakalci waɗannan abubuwa zai yiwuwa ka tara mata guda uku ko biyu ma ka ba su fatawa ɗaya akan haila wallahi in kuka shekara biyar tsakanin kai da su sai ka raina kanka akan fatawar da ka ba su shi yasa kowace mace ta tsaya ta ji inda za ta samu mamakala ta makale amma zai yiwuwa fatawa ɗaya ba ta juya mata game da haila domin haila aba ce da ke da alaka da kamar yadda na faɗi da yanayin halittar mutane da yanayin jin daɗinsu da yanayin inda suke rayuwa yanzu mutanen da ke rayuwa a ƙasashe irin ƙasashen Russia da irin ƙasashen Afghanistan da ƙasashen Pakistan da ƙasashen Iran ƙasashen da sanyi ya kai matuƙa har yakan kai 0 degree ma'ana komai ma sai daskare dankan hatta ruwan da kake sha a randarka hatta ruwan kwatami sai daskare zama kankara to yanzu jinin matan jinin hailar matan irin waɗannan ƙasashen ya sha bamban da ƙasashen da suke da matukar zafin rana irin wajejen ƙasashen nan namu da irin ƙasashen ainihin al-Maghariba ƙasashen yammacin duniya yammacin ainihin wato duniya irin wajejen su Andalus wajejen ƙasashen su Spain da sauransu da ainihin makamantan su ya kamata ka san wannan kamar yadda yake kuma jinin matan da ke rayuwa a ƙasashe irin ƙasashen Saudi Arabia shi kuma sai saba ƙasa ce wadda lokacin zafi ayi samfarerar zafi lokacin sanyi kuma a feso tataccen sanyi to su kuma matan su sai zan yadda jinin su yake ya sha bamban da waɗancan guda biyu kaga dole a shefa tawa daya ba za ta juya duk waɗannan matan ba sannan in ka zo ƙasar da suke da zafi din nan halittar wance daban da halittar wance kasar da suke da sanyi wance yadda halittar ta take ta saba wa wance ko kuma yadda wance ke rayuwa madam ce ranki ya dade ce a cikin ni'ima take za a sha lemu za a sha farfesu za a sha juice wance kuma sai dai a jika kanin fari ko zobo a sha kaga ba za ka hada irin yadda cikin su zai abin nan tsaya ba dan haka kai malami sai ka natsu da kyau duk abin da ke wahalar da malaman islamiya kenan sai su karantar da ahalari ko blogul maram sai su ce wannan fatawar ita kwaya ɗaya duk ta juya matan makarantar sai wata mata sai kai ta magana tana ganin ka fakarai saboda kana ta rushe abubuwan da yake ita ta tabbatar da akwai su ko kuma kana ta tabbatar da abubuwan da suke rusassu ne amma ko ce in ta zo sai ka zaunar da ita ka ji yadda nata matsala yake sai ka neman mata mafita haka sunna ta nuna mana kamar yadda zamu zo mu ji daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu sannan yana daga cikin launin ainihin jini as-sufra sufra shine abin da mu da Hausa muke cewa fatsa-fatse wanda za a ganshi kamar ruwan gwaiduwa-gwaiduwar kwai wanda za a ganshi yala-yala haka yana karkata zuwa ga yala-yalo to irin wannan ma yana daga cikin nau'in jinin haila kaga an baka kware akan wannan ba wata matar ita tutur har abada jinin haila ta haka yake zuwar mata wata tutur ba ta ganin jini jazir ba ta ganin jini mai duhu abinda take gani shine kawai da zaran wata yayi sai ta ga wani ruwa na fitowa daga farjinta kamar gwaiduwa wannan shine launin ta ga ita wannan matar ba ga kowace ba ka kiyaye wannan da kyau sannan na uku akwai kuma ainihin al-qudra wadda ita kuma ruwan zai rinka zuwa yana cuɗanya kamar ruwa ne ainihin mai kyau aka cuɗanya shi da kasa-kasa haka kamar ruwan kasa-kasa ya kake ganin kyakkyawan ruwan aka cuɗanya shi da kasa-kasa haka zai rinka zuwa mata ainihin da duhu-duhu ba duhun da ke karkata zuwa ga ja ba irin na ɗazu a duhun da ke karkata zuwa ga hasken ruwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wata haka ainihin al'amarin yakan zo mata waɗannan takaitattun bayanai daga cikin launukan da mata sukan samu kansu kenan game da halin jinin haila to ka kiyaye an jima kuma za mu zo da wani bayani wanda in baka natsu da kyau ba sai kuma kaga kamar an yi tufka da warwara akwai matar da zai zama jinin da ke zuwar mata baki ne sitik na haila turan da ta ga bakin nan ya dauke ya koma yana zuwar mata kuma kamar ruwan gwaiduwa gwaiduwa sai a ce to ita kuma ga ita ta tsarkaka kenan to ga gan baka natsu ba sai ka ce a dazu kuma aka ce in ruwan gwaiduwa yana zubowa kuma haila ce a ba ga wannan ba ita gare ta jinin ta jazir ne misali sai ta ga ya koma yana zuwa kamar gwaiduwa gwaiduwa to yayin da ya koma yana zuwa kamar gwaiduwa gwaiduwan nan ya canza daga wannan hukuncin ya koma zuwa ga wani hukunci na cewa ta fita daga haila ka natsu da kyau ka fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da kwana nawa ne jinin haila nan ma malamai sun kai sun komo wasu suka ce kwana biyar wasu suka ce shida wasu suka ce bakwai wasu suka ce mafi yawancin kwanan haila shine kwanaki 15 duk waɗannan da suka kai suka komo sai aka gane babu wanda ya ginu akan dalili ingantaccen da ya fassaru daidai yadda ya gina hukuncin da kyau don haka sai aka ce wannan na komawa zuwa ga yadda ita wancan ta samu kanta ne sanda kika balaga kwana nawa kika fara yin haila sai ta ce ai ta fara yin haila ne kwanan ta uku take haila to yanzu ita waɗannan kwanakin haila ta kwana uku ne don haka sai ta rike wannan lissafin da kyau to duk sa'ad da ya ketare kwana uku nan to shine kuma zamu zo mu ji hukunci akai to wata sanda kika balaga ke kuma kwana nawa kike haila sai ta ce kwana 10 to kwana 10 nan shine mata to ya yaran da ta samu kanta a halin ya ketare mata to zamu zo zamu ji bayani akai ingantacciyar magana ba a kayyade wa cewa mace mafi yawancin kwanakin hailar ta shine ainihin kaza a yanke sai ga yadda ainihin wato aka zo duba halin ita wannan daga sa'ad da ainihin ta balaga sai dai galibin mata ba sa wuce kwana 6 ko kuma kwana 7 kamar yadda nassin hadisin ainihin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda hadisi sahihi ainihin ya nuna hadisin hamdatu kwana 6 ko kwana 7 mafi yawancin mata ba su wuce wannan amma ana samun kadan daga ciki sukan ketare haka to in sun ketare din ko sun gaza shine zamu zo zamu bayanai insha Allah ta'ala Allah ya mana taimako akai dangane da muddatu tuhri baina alhaibataini bayan daukewar waccan haila kafin wannan haila ta gaba kwana nawa ake nema sannan a tabbatar da cewa sabuwar hailan nan da ta zo ba ta da alaka da waccan ta baya wasu suka ce matukar aka samu yini ɗaya da kwana ɗaya wasu suka ce sai an samu kwanaki 10 wasu suka ce sai an samu kwanaki 15 duk waɗannan matsalolin zaka ji haila na daga cikin matsalar da ta sha karo ta sha sabani a wurin malamai saboda nassoshi sun zo sun yi bayanai to duk malamin da aka yi mai tambaya in ya samu kanshi a halin kuncin nafsi bai fahimci nafsi ba ko bai da shi sai ijtihadi sai bayar to ba annan ne matsalar take ba idda matsalar take shine ka cura mata da yawa ka watsa musu hukunci daya to annan ne inda matsala take amma inda ake zaka yi hukunci ne akan matsala kaza dalibi sai kaga kana dacewa akan matsalolin duk da ba su da nassi amma matsalar da ba ta da nassi ka tattaro matsaloli da yawa sai ka cure su a karkashin fatawa guda yasa so da dama za a yi ta samun maganganun da akai sai ga ana cewa ba daidai bane ko ba za a karba ba ko makamantan haka a kashin gaskiya saboda Allah duk sa'adda alama daga cikin alamomin daukewar haila suka faru ga wata mace misali aga tana cikin haila sai kwanakin ta uku suka cika ya kaga farjin ta ya bushe karkab alama ce dake nuna cewa jinin haila ta ya dauke duk sa'adda aka ga mace tana jinin haila kalar jinin da take da shi wanda aka sani misali a ce jinin dake fito mata na haila jazur ne sai ya koma ya fara ainihin ya ci gaba da zubowa amma a matsayin kasa-kasa ko fatsa-fatse ko kuma baki-baki wanda ke da alaka da launin jini sai a ce to yanzu alama da ke nuna kenan wance ainihin wato farjinta ya bushe a asalin wato hailata ta dauke don haka abin da ya cancance ta ya wajaba a kanta ya hau kanta shine sai ta wanka wanda shari'ar musulunci ta magana akai to daga lokacin da aka tabbatar da cewa jinin ta ya dauke akan yakinin ya dauke duk sa'ad da taga wata haila ta zo mata, wani jini ya zo mata, sai ta bashi hukuncin cewa wata haila ce daban ba waccan ba. Da wannan ne zaka gane akwai matan da a wata ɗaya sukan yi haila to uku. Sai fa ba dukkan mata bane za a ba su fatawa ai tunda an sake ki tafi ki je ki wata uku. A'a, tafi ki je ki jini uku. Jini uku din nan, wannan ita ce ingantacciyar magana, salasatu quru, al-qur'u al-haidu, ba wai al-aqra'u al-athharu ba kamar da Imam Malik ya ruwaito daga wasu habbai irin su Aisha da makamantansu. A'a, sahihiyar magana al-aqra'u al-haidu ba wai al-athharu ba. Wannan maganar mai yiwa baka fahimci me ake cewa ba, sai nayi bayani kamar haka. Idan aka saki mace an ce mata tayi qur'i uku, to me qur'i uku? Malaman da suka ce ana nufin jini, to za ta yi haila, hailar ta ɗauke, ta sake yin haila ta biyu ta ɗauke, ta sake yin haila ta uku ta ɗauke. Yanzu ta tabbata ta yi jini 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 uku kenan. A cikin halin tsarki na hudu, to shi ne ya halatta ta yi aure, domin dama an sake ta da tsarki, ta zo ta yi jini, ta yi tsarki, ta sake jini, ta yi tsarki, ta sake jini, ta yi tsarki. To a cikin wannan tsarki da za ta shiga sabo, to ya halatta ainihin ta yi aure. Ina fatan mun gane. Waɗanda kuma suka ce a al-aqra'u al-athhar, ai suna cewa kenan in aka saki mace a cikin tsarki ta yi jini ta tsarkaka, to yanzu ta yi ainihin shiga tsarki na biyu, ta sake jini, ta sake tsarkaka, jini na biyu, tsarki na uku, sai ta yi aure kenan. To sahihiyar magana a'a, jini na uku in ta yi tsarki wanda za ta shiga na hudu, to a shi ne ya halatta ta yi aure. To tsakanin wannan jinin da wancan jinin, matukar aka haƙƙaƙe ɗaukewar na farko, to jinin duk da ya zo sai a lissafa shi akan cewa wannan ainihin jini na biyu ne. Na biyun nan ya zo ya ɗauke, aka haƙƙaƙe cewa ya ɗauke, sai a ce to shi kenan yanzu ga wani sabo ya zo, to jini na uku ne. Da wannan ne in ka karanta cikin Sahihul Bukhari a cikin babin haila, Sayyidina Ali Allah ya ƙara mishi yarda, aka ce mace ce ta zo ta ce ta gama iddar da mijinta ya sake ta a cikin wata guda, jini uku ta ce ta gama a cikin wata guda. Sayyidina Ali ya ce sai a je a tambayi ƙawayenta da 'yan uwanta da abokan zamanta, a tabbatar da cewa mutuniyar kirki ce, ba ta ƙarya, ƙarya ba ɗabi'arta ba ce. Balle ta zo ta yi jini ɗaya ko biyu ta ce uku ta yi e. Aliyu ya ce in aka tabbatar da gaskiyarta ta hanyar binciken 'yan uwanta da waɗanda suke hulɗa da ita, shikenan al'amari ya tabbata. Sai a ce yanzu a cikin wata guda wanda ta gama ainihin idda. Kaga anan in kai ka sake ta da nufin cewa sai ta kai wata na biyu, sai ka dan jakunnanta sai ka dawo da ita, sai a ce ayya, ai ta riga ta gama jininta guda uku tun a cikin wata guda, don haka sai ka bi cikin layin zawarawa, ko ta karɓe ka ko ta ture ka. To shi yasa akwai buƙatar lallai a tsaya a tantance wannan. Kuma da dama mata suna yin jinin haila sau biyu ko sau uku a wata, amma galibi ba a sani ba. Sai a ce to yanzu malam jini ya ɗauke, bayan kwana biyu ga wani ya sake zuwa, bayan kwana biyu ya ɗauke ga wani ya sake zuwa, to yanzu yaya kenan? Abin haƙaƙewa tun farko ta cika kwanakinta da ta saba yi, dama ta saba yin kwanaki uku a wata, ta yi kwanaki ukun ta cif a wata, jini ya ɗauke, bayan ya ɗauke kwana ɗaya ko kwana biyu sai ga wani jinin ya sake zuwa, sai a ce to wannan jinin da ya zo ba ci gaban wancan ba ne, ba ƙarashen wancan ba ne, wani sabon jinin haila ne ya zo mata, wanda a wata ɗaya jini na biyu kenan zaki. Bayan wannan ya ɗauke, an tabbatar da ya yi kwanakin da ya saba mata shi ne kwana uku, sai kuma bayan kwana ɗaya ko biyu ko makamantan haka a cikin wannan wata, sai kuma wani jinin ya sake dawowa, shi kenan sai a ce yanzu kuma ta gama wancan na biyu, kuma yanzu ta shiga na uku kenan. To kaga wannan, in wadda mijinta ya saka ce a cikin wata guda ta gama iddarta, cikin sabon wata da za a shiga bayan sallah ne, sai a je a ɗaura mata aure in tana buƙata. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. Shi yasa gaskiyar lamari kenan, babu haƙiƙanin cewa tsakanin jini na ɗaya da jini na biyu sai an samu kwana kaza ko awa kaza ko minti kaza ko watanni kaza. A'a, haƙƙaƙe ta cika kwanakinta a na farko, da kuma haƙƙaƙe cewa da ta cika ɗin kuma babu shakka alamar ɗaukewar jini ta faru. shikenan to duk jinin da ya biyo baya ba karashin wancan bane. Amma ya zo mata ya yi kwana biyu sai ya dauke, sai can bayan kwanaki uku kuma sai ya zo sai ya kwana daya, ya zo ya kwana daya sai ya dauke. A halin haihuwa dama kwana shida take a wata, sai ya sake daukewa, sai ya sake zuwa, sai ya sake jefar mata da kwana daya yana yi, sai ya sake daukewa. Kaga yanzu za ta rinka bi tsalle tsalle tana hadawa, biyu ga daya ga daya, hudu kenan. Karshen watan nan sai sake zuwar mata, ya kwana daya kwana biyu shida ta hadu kenan, shikenan sai ta wanka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To in ka gane wannan da kyau sai ka gane na daga cikin jinin da ke da alaka da wannan da muke magana akwai ainihin jinin haihuwa. Jinin haihuwa ana kiran shi ainihin damun nifas, jini na haihuwa. Shi kuwa jini ne wanda yake fitowa mace sakamakon ainihin haihuwa da ta yi ko kuma haihuwar da za ta yi. Ka kiyaye wannan ta'arifin na wannan definition din. Sakamakon haihuwa wadda ta yi ma bi ke, ko kuma sakamakon haihuwar da za ta yi mustaqbali ke. Ma'ana wata matar in ta haihu sai ya zan lokacin jinin zai fara zuba, wata kuma tun kafin haihuwar da kwana ɗaya ko kwana biyu jini zai fara zubo mata. Ina fatan mun gane wannan. To ina hukuncin irin wannan ainihin jini? Hukuncin wannan jini na ɗaya, kasancewa jini ne wanda yake suna da alakar hukunce-hukunce da ainihin jinin haila ta wurare da dama. Na daga cikin wuraren kamar yadda jinin haila yake ainihin wato najasa ce, haka jinin haihuwa yake najasa ce. Kamar yadda jinin haila yake hana asadu da mace, haka jinin haihuwa yake hana asadu da mace. To waɗannan hukunce-hukunce da suka hada su kaɗan ne muka fara taɓa maka, za mu ci gaba a gaba kaɗan insha Allahu ta'ala. Amma mafi ƙarancin shi zai da ƙaranci. Da mace za ta haihu a yanzu sai ya zan jinin da ya ɗigo mata ɗis bai wuce jinin yankan kaza ko ɗan tsako ko tantabara ba, yana nan hukuncin shi, hukuncin jinin haihuwa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Bayan ta haihu ɗin nan, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda Abu Dauda ya ruwaito, annabi ya ɗiba wa wannan ainihin jini kwanaki 40. To amma me ake nufi da kwana 40? Ba ana nufin duk matar da ta haihu dole ne kwana 40 din nan shine hukuncin ta ba, a'a, da za ta haihu a yau nan da kwana 7 sai jinin ya dauke mata, sai ta ci gaba da sallah, ta ci gaba da ibadoji waɗanda ainihin ta saba. Amma abinda ake cewa daga ranar haihuwarta zuwa nan da kwana 40 masu zuwa, duk wani jini da ta ga ya fito a farjinta to ta bashi hukuncin jinin haihuwa. Da zai zo mata kwana 7 ya dauke, bayan kwana 10 sai ya sake dawowa, sai ta ce to ai har yanzu dai ana cikin kwana 40 dinta da haihuwa ko? To wannan din nan da ya sake zuwa yana nan hukuncin su ɗaya da wancan. Har wa yau dai jinin haihuwa ne, ba jinin haila bane, ba kuma wani jini ne da za ta kira shi da mufasadin ba, da yake jini na cuta, a'a, yana nan a jinin haihuwa. Amma bayan ta kwana 40 da haihuwa sai jini ya zo mata. To wannan jinin da ya zo mata kamata ya yi ta tsaya ta dube shi da kyau. In yayi kama da jinin hailarta kafin ta haihu, ai tana haila, sai ya zan yayi kama da jinin hailarta, shikenan sai ta bashi hukuncin cewa jinin haila ne. Duk da mata suna yin wani kuskure da suka ginu akan wata ka'ida cewa ai mai shayarwa ai ba ta haila, ai mai ciki ai ba ta haila, wata ka'ida ce wannan guda, amma ba haka take dunkulalla ba, ba ta da bayani. A'a, galibin masu ciki ba sa ainihin abin nan haila, galibin masu shayarwa ba sa haila, wallahu a'lam. Malaman ilimin biology na musulunci suka ce ai wannan jinin na haila ne Allah madaukakin sarki yake markade shi, yake maida shi abincin jaririn da ke cikinta. Ai wannan jinin na ainihin wato da ke kume a cikinta shine yake komawa yake zamewa jinin da ai wato nonon da ainihin yaron nan nata yake sha idan an haife shi. To ashe wannan bai lazimta a ce lallai dole ba yadda za a yi ta haila, a'a, zai iya yiwa mai ciki ta haila. Mai cikin nan kuma ingantacciyar magana, sabon ciki ne, yana watannin tsakiya ne, tsohon ciki ne, abinda kadai za ta lura shi ne shin wannan jini da ya zo mini ina da cikin wata 2 ko wata 4 ko wata 5 ko wata 7 ko wata 8 ko wata 9 shin yayi kama da irin jini na haila? Kawai sai ta bashi hukuncin jinin haila da duk hukunce-hukuncen jinin haila. Inda ya kama da jininta na haila ba, sai ta duba in ya rage saura kwana 1, 2 ko 3 da haihuwarta ne, sai ta ce wannan jinin ba na haila bane, jinin haihuwa ne ya fara fitowa tun kafin in haihu. sai ta bashi hukuncin jinin haihuwa. In ko ta ga bai yi kama da jinin haila ba, kuma haihuwarta ba ta kusa ba, sai ta bashi ainihin hukuncin jamu fasadi, jini ne na istihara kawai, rashin lafiya ce. Za mu zo mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala. Jama'a, ana fahimtar waɗannan abubuwa da kyau ko? Don wannan wani tsurkuki ne na ainihin fiqhu, sai ka nutsu da kyau. In ba haka ba, malamin islamiya sai ka je kana ta fatawa, abubuwan suna ta ainihin rikicewa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shi ne ainihin har wa yau dai bayanan su ne abubuwan da suka haramta game da mace mai haila da kuma mace mai jinin haihuwa. Haramun ne mace tana haila ko tana da jinin haihuwa yana zuba a jikinta, haramun ne ta yi sallah, haramun ne ta yi azumi, haramun ne a sake ta, haramun ne ainihin wato ta samu kanta a halin miji yana saduwa da ita, ko kuma ta ainihin je ta yi tsawafin Ka'aba. Waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da aka haramta mata. Bayanai akan waɗannan su ne, yayin da ta san tana fama da jinin haila ko kuma ta haihu ko kuma ainihin wato ta samu kanta a cikin ɗaya ɗaya daga waɗannan larurorin, to bai halatta ta yi sallah ba. In kuwa har ta yi sallan nan, sallar ba ta yi ba kuma ta yi laifi, mu san wannan haramun ne ta yi azumi. In har ta sake ta yi azumin, azumin bai ba kuma ta yi laifi, kuma sai ta rama shi. Daga nan za ka gane ashe akwai bambancin sallah da azumi kenan game da matar da take haila. Matar da take haila ba ta rama sallah, wallahu a'lam. Al-Allamatul Qadhi Abubakar ibn al-Arabi a cikin littafin Sha'aribatul Ahwazi sharhin Tirmidhi yace, me yuwa Allah cikin rahama shi ga bayin Allah ya ainihin sassauta musu cewa ba sai sun rama sallah ba su mata, saboda an aka ce mace za ta rama sallah, sallolin za su yi mata yawa. Maka ce ta kwana biyar tana zaune tana haila bata yi ainihin sallah ba, in ta tashi rama salloli, salloli nawa? 25, biyar so biyar. To kaga ƙarshen ta sallolin da dungura za a ƙarasa su, tunda in ta ji ta gaji sai ta hau bubbugawa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, Allahu akbar. Sai kaga nan da nan biyar ɗin nan an cure su gaba ɗaya, ba su yi ɗaya mai rai ba. In an haɗa ɗaya 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 ɗan nan na kowane yini, ba su haɗa 25 ɗin ba. Sai aka ce to an yafe mata sallah, dan da duk ta samu kanta a halin sarki an yafe mata. Amma azumi da yake abu ne wanda yake kaɗan, to wannan kam za ta rama shi a bayan sallah. Jama'a, mun gane wannan da kyau. Kuma wannan na daga abin da ke nuna cewa mata suna da naƙasa a wajen addini, domin sa'ad da ba sa sallan nan ai ba a rubuta musu ladan sallah. A sheda za a je ƙarshen wata ana ɗiban albashin sallah a wurin Allah, me kenan lada? Mata ba za su ɗiba ba. Kun gana ƙasa ta faru ko bata faru ba? Da za a je ƙarshen azumi ana ɗiban ladan azumi na Ramadan, ba za ta samu wannan lada ba. Kuma koda ta rama shi bayan sallah ya ramu, amma a tabbatar fa bai kai ladan kai da ka ainihin yi azumi ɗin a cikin watan Ramadan ba, domin Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum. Duk da wannan ana magana ga mai rashin lafiya da matafiyi, amma ana nuna afdaliya falalar yin azumin Ramadan a cikin Ramadan. Ba za a daidaita falalar da rama shi a wani wata wanda ba shi ba, saboda wata ne wanda yake cike da ɗimbin alfarma da darajoji da ɗaura shaiɗanu da ƙuƙumce su da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta da ƴantar da bayin Allah daga ainihin wato azabar wuta da kuma ainihin tabbatar da su a cikin rahama Allah. Watan Alƙur'ani, watan Lailatul Qadri, watan da annabi yake yawaita alkhairi a cikin shi, wannan irin watan babu wani wata da za ka haɗa shi da shi. Jama'ar musulmi, mun gane wannan da kyau ko? To wannan jama'a su san wannan, duk matar da take haila ko take jinin haihuwa ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba. Bayan sallah za ta rama wannan azumin, amma ba za ta rama wannan ainihin wato sallah ba. Matsala ta gaba ita ce, to da dama mata sukan ce to in lokaci ya ƙure ba ta samu damar rama azumin bara ba, in Allah ya kai mu bayan sallah in ta zo ramawa wai sai ta haɗa da ciyarwa. Wasu malamai ne suka bada fatawa da haka, amma babu dalili akan ciyarwa. Kadai in kika samu kanki a halin ana binki azumi shida ko biyar ko nawa ne, baki samu damar ramawa ba, aka ce to iyakar dai Sha'aban shine lokacin da shari'ar musulunci ta baki ta kuma ja kunnanki yi kokari ki rama, to sai zan baki samu damar ramawa ba. Allah ya kai mu bayan wannan azumin, Allah ya kai mu bayan sallah karama mai zuwa, sai ki kokari sai ki rama wancan azumi kin na bara. kuma ba tare da kin yi ciyarwa ko kwaya ɗaya ba, wannan magana ita ce ingantacciya insha Allah ta'ala. Ku karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ainihin wato na Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Athari da kuma Salim ibn Eid al-Hilali, da littafin fiqh sunna a cikin mujalladin shi na farko. Allah ya taimake mu. To bayan wannan sai kuma saduwa. Haramun ne mutumin da matar shi take haila ya sadu da ita, saboda nassin alqur'ani yace wa yas'alunaka anil mahid, jama'a suna yawan tambaye ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin haila, game da hukuncin mace mai haila, game da hukuncin saduwa da farjin da yake da haila. Kul huwa azal, kace musu ai ita haila kazanta ce, a bar kyama ce. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maza ku kaurace wa mata wajen saduwa in suna haila. Kauracewar wajen saduwa, amma mace za ta iya sanya kunzugunta ko ta sanya ainihin wato abin nan dinta, audigatta da suke ainihin sawa, in ta sanya wannan sai ta kawo pants dinta ta sa, ta kawo siket ne ko ta daura gani, shikenan miji zai iya kwanciya da ita a rungumi juna, a yi wasa, a yi soyayya, a yi lobayya, duk babu laifi akan haka. Ina fatan mun gane wannan. Shari'ar musulunci ainihin ba ta hana haka ba. To amma matukar saduwa fa, Allah madaukakin sarki yace a cewa maza su kaurace wa ainihin matayen su a hali irin wannan, fil mahibi, a halin haila din. Wala taqrabuhunna, maza kun ji Allah yace ahir ka ku sake ku kusanci matayen ku da jima'i a lokacin da suke cikin haila, hatta ya tuhurna, har sai jinin haila ya dauke. Fa idza tatahharna, idan su matan jinin hailar su ya dauke, fa atuhunna min haythu amarakumullah, sai ku zakke wa matayanku, ku sadu da matayanku ta yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. To ya kamata a tsaya a fahimci wannan aya da kyau. Da Allah madaukakin sarki ya ce in mata na haila ku kaurace musu, ka ji ma'anar kauracewa, ba kauracewa irin ta ainihin kafirai da annabi ya same su a ainihin Madina ba, sai suka kasu kashi biyu. Wasu kafiran su ne Yahudawa, da zarar an ce mata na haila shikenan akwai daki a bayan gida, sai ta tafi can ta zauna. In ce girki ba za a ci ba, ba za a zauna table ɗaya a ci abinci da ita ba, ba za ma a kwana daki ɗaya da ita ba, balle a kwanta gado ɗaya da ita, sai a kaurace mata kauracewar kullum. Su kuma nasara kiristoci da yake bakaken jahilai ne, dandakalar jahilci ya tabbata a kansu, su kuma gaba ɗaya ma saduwa suke da mace a halin tana haila. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya tura waɗannan hagu, waɗannan in yi injije su baya, ya ce duk baki ɗayan ku ba abin koyi ba ne, ba za a yi koyi da Yahudawa ba a ƙaurace wa mace gaba ɗaya, ba za a yi koyi da nasara kiristoci ba ne zan ana saduwa da mace, a'a sai a mu'amalance ta. In ke girki za a ci, in aka zauna table ɗaya da ita za a ci abinci, za a kwana gida ɗaya da ita, namiji zai kwanta tare da ita a shimfiɗa ɗaya, su rungumi juna, duk baki ɗaya babu laifi, amma banda saduwa. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hanya madaidaiciya kenan ko? Haka al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake, babu ƙetar haddi, babu kuma gazawa daga inda ake so sallallahu alaihi wasallam. To Allah yake idan sun tsarkaka sai ku ainihin wato sadu da su. To anan kalmar tuhuru ta zo guda biyu a hali irin na jinas nan da yake hatta ya tuhurna, har sai sun tsarkaka. Fa idza tatahharna, in suka tsarkaka, at-tuhuru na farko ba shine tuhuru na biyu ba, tuhuru na farko tsarkin daukewar jinin haila, idan farjin ya bushe babu haila. Allah yake to daga lokacin ya halatta a sadu da su, amma sai kuma ya kawo wata hatta lil ghaya, amma fa duk da ya halatta har sai kuma sun yi tuhuru, tuhuru na biyu anan ai sai sun yi tsarki, bayan farjin ya dauke daga jinin sai kuma sun yi tsarki. To me ake nufi da tsarki na biyu? Shine malamai suka kasu zuwa kashi uku. Wasu malamai suka ce tsarki na wanke farji, matarka ta gama haila, jini ya dauke, in ta shiga ban daki ta kama ruwa ta tsarkake farjin ta, tsafta wanke shi, ya halatta ta zo ku sadu saduwar aure. A ƙarƙashin wannan ta tashi wanka za ta biyu kenan, ga wankan da wankan haila, ga kuma wankan yanzu da ya samu daga baya na janaba. Za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala. Ina fata an gane. Wasu malamai suka ce a'a, in ce tsarkin sai ta je ta yi alwala tukuna, sannan zai halatta ta dawo a sadu da ita, wannan ma kaga fatawar ta lazimta irin ainihin wato waccan ta razu. domin waccan alwalar bata dauke mata wannan kazanta dake jikinta ta ainihin haila ba, don haka koda ta yi tsarki ta je ce alwala, in mijin ya zo ya sadu da ita, wankan hailan nan yana nan, sannan ga sabon wanka janaba ya kama ta. Fatawa ta uku ita ce a'a hatta ya tuhurna, ai hatta yaghtasilna, har sai sun yi wanka. To a ƙarƙashin wannan fatawar, in matarka jininta ya ɗauke, bai alatta ka kwanta da ita ko ka sadu da ita ba har sai ta je ta yi wankan haila. Idan ce wankan haila ɗin, to sai ka zo ka sadu da ita. Sai yanzu in ka sadu da ita a ƙarƙashin wannan fatawar, to wanka ɗaya za ta yi kenan in kun tashi, shi ne wankan janaba. Cikin waɗannan maganganun guda uku, dukkansu suna ainihin bayuwa zuwa ga wannan ainihin maganar. A ƙashin gaskiyar al'amari shi ne, babu nassin da ya haddada cewa sai kaza sai kaza. Don haka Afa'u ibnu Abi Rabah, ɗaya daga cikin a'immatu salaf, daga cikin tabi'ai, ya bada fatawa akan ya isar ma matarka matukar ta wanke farjinta yayin ɗaukewar haila, ka je ka sadu da ita, in ya so kuma yanzu wani hukunci ya biyo baya kenan na janaba. To shi ne muka ce za mu zo mu tattauna a nan insha Allah. Ko nan kurkusa a karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi da kuma ainihin littafin Adabul Zifaf fi Sunnat al-Mutahhara. Saboda haka mazaje sai su kula da wannan. Matarka haila ta dauke, in ta je ta yi tsarki ta wanke farjinta daga wannan kazantar jinin haila, shikenan sai ka zo kana bukata sai ka sadu da ita, ba cewa haka lallai ba. A an kana bukata tunda an hana ka, annahi al'amru ne nan yazo a ina ba'adan nahi, umarni ne yazo bayan hani, da an hana ka saduwa da mata tana haila ko. Yanzu aka ce in hailar ta dauke ta tsarkaka ka sadu da ita, kaga kana bukata ke. In baka bukata fa, ita tana bukata fa, nan ma ka sadu da ita. A'a to kai baka da bukata, ita bata da bukata, sai ta cigaba da harkarka, ka cigaba da harkarka. Mun fahimci wannan? A'a kuna da bukata, ko ɗayan kuna da bukata, sai aka zo aka sadu. To yanzu in an gama saduwa, hukuncin wanka biyu ya biyo baya insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Har wa yau sai Allah yake min haythu amarakumullah. Min haythu amarakumullah. Ta idda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. Ta yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. Ta ina Allah madaukakin sarki ya umarce ku, ku sadu da matayenku. Allah madaukakin sarki ya umarce ku, ku sadu da matayenku ta cikin farji, ba ta cikin dubura ba. Ya zo cikin hadisi sahihi na al-Imam an-Nasa'i, a cikin kitabu 'Ishratun Nisa', annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake Allah ya la'anci mutumin duk da ya sadu da matar shi ta dubura. Ka san wannan da kyau. Ma'ana yanzu min haythu amarakumullahu, an haddada yake nan ta farji ake saduwa da mace, domin can aya ta ce nisa'ukum harsul lakum, matayanku gonakinku ne, fa'atu harsakum annashi'itum, ku zakke wa gonakinku ta yadda kuka so. Ma'ana anan ana faɗin kaifiyar saduwa ta yadda kuka so, ba wai ta idda kuka so ba, ba haka fasara aya take ba. Don gonarka ta idda ka so ta nan kake shiga, zaka iya zuwa ka haura ta kan danni, daga nan kai wa dan buri da barayi kofa sabuwa wadda babu ainihin kyaure. A'a ashe kaga kai kanka ka san akwai kofa. Haka matarka, haka ce gonarka ce, in ka zo ka shige ta ta idda kake so. Ina ma'ana idda kake so? Ai ta yadda kake so, a tsaye ne, a kwance ne, a durkushe ne, ko ta baya, duk haka nassoshin hadisi. Ka je ka samu sunna ka karanta al-adabul mufrad, zaka ga duk bayanai akan wannan. Amma dai az-zakari kai ya shiga cikin dubra, sai Allah ya fishi da kai, sai az-zakari ya shiga cikin farji. To daga nan ne zaka san ashe abin da karuwan turawan America suka kawo, ashe babu shakka wannan karuwanci ne, wannan karnakanci ne, wannan bunsuranci ne, shine oral sex. Oral sex, wai namiji ya dauki azzakarin shi ya saka a cikin farji, a cikin ainihin bakin matar shi, ya dau azzakari ya saka a cikin bakin matar shi, ko kuma shi namijin ya durkusa yana lasa farjin matar shi. Wani irin karnakanci ne wannan jama'a? Wani irin dabi'a ce ta bunsuraye irin wannan? Ai bunsuru ne yake lasa azzakari ko farji ko makamancin haka. Yaya za ku sake a mai da ku 'ya'yan awaki marasa kunya? Saboda haka mutane kar ba duk abin da ya zo daga turawan yamma shikenan, saboda kana da our civilization, kai ya waye kaza kaza, shikenan sai ka karba, sai ka auna da alqur'ani da sunna. Imam Malik ma aka ce sun faɗi magana ka auna da alqur'ani da sunna, manyan ture ga ainihin mutane da suke daukar irin waɗannan maganganu. Allah madaukakin sarki ya mana taimako akai. To in aka gane wannan da kyau, sai a ga cewa lallai ne Allah madaukakin sarki yayi umarni da ainihin asadu da mace, ta ainihin wato inda Allah ya umarni, sai ce inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yana son bayi waɗanda ke tuba suna komawa ga Allah kamar yadda Allah yana son bayi waɗanda suke masu neman tsarki. Shi yasa kullun ka rinka neman tsarki da tsarkakewa Qur'ani da Sunna ingantacciya, kullun ka kaurace wannan najasa da abinda Qur'ani da Sunna suka nuna najasa ne. Wannan ita ce aya ta 222 a cikin suratul Baqara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A cikin hadisin da al-Imam Muslim da Nasa'i da Abu Dauda da Tirmizi da Ibn Majah da Imam Ahmad, hadisi sahihi, suka fitar da shi, annabi ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah. Idan matanku suna haila ya halatta ku komai da su amma banda ainihin saduwa irin ta aure. Anan ne al-Imam Nawawi ya ce ai da mutum zai kurta cewa ya halatta a sadu da mace tana haila, yace ya halatta yana musulmi, ya ce ya halatta a sadu da mace tana haila, ai ba komai, duk wannan hayaniya ne, zafin kan addini ne. Imam Nawawi ya ce wannan mutum ya zama kafiri kuma wanda ya ridda. Allah ya tsare mu. To idan mutum ya sadu da matar shi a cikin ainihin haila, a halin ya manta ko a halin ta manta ko a halin ba su sani ba ko wata larura makamanciyar haka, babu laifi a kai, domin abinda mutum ya a halin mantuwa ko a halin kuskure ba za a kama shi da shi ba. Ko kuma ita bata san jini ya zo mata ba, shi bai san matar shi na jini ba, sai da suka sadu kawai sai da suka ga jikinsu duk da jini fate fate, babu komai akan haka. Amma mutumin da kenene ya san cewa matar shi tana haila, yaje ya ainihin sadu da ita, nassin hadisi sahihin hadisi a cikin Sunan Tirmidhi, babu shakka game da ingancin wannan hadisi, kaje ka karanta sharhin Tirmidhi na babban malami Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, mujalladin shi na farko. Don ta iya yiwa kaje kana karatun kamar Bulughul Maram ko wasu littafai, kaga an ce ai wasu malamai sun ce bai inganta ba, har Imam Shafi'i ya ce in har hadisin ya inganta to zan bada fatawa da shi. To hadisin da ya inganta kuma shine annabi yake cewa duk mutumin da matar shi ke haila ya saki ya sadu da ita, to zai ainihin bada kafara ta dinari guda ko kuma rabin dinari. Malamai suka ce wannan ya danganci gwargwadon wadata ne ko kuma mutumin da yake ainihin talaka ne. Nawa ne rubu'u dinar? Misali rubu dinar in ya kama naira 1,000, idan mutum ya sake ya sadu da matar shi da gangan tana haila, sai ya bada ainihin wato naira 4,000 kenan, kaga sabon sadaki kenan, gobe mai kuma ko to ba ita zai baba kar ta ji an ce sabon sadaki ta ce yawa mallam, a'a aka ce sadaka kafara zai bayar, ba ke zai baba. Ina fata an gane wannan da kyau. Yawa haramun ne ka sadu da ita tana haila, in ka sadu da ita tana haila mawadaci ne kai, shari'ar musulunci za ta aza maka kafara ta ainihin dinare guda, kwatankwacin 4,000 ne ko 5,000 ne, gwargwadon yadda aka yi kiyasin dinare. In kuma talaka ne, dan miki da kyar ne, abubuwa ga sunan, aka ce rabin dinare naira 2,000, kaga gobe ma ka sake ta'addanci akan haka. Jama'a mun gane? To da nan ne sai malamai suka ce to in ya zama matar ka ɗaya ce jal, ba yadda ka iya, ga sha'awa ta taso maka, yaya za ka yi? Sai ka je ku yi wasa da matarka har kai istimna'i ya halatta anan, ka je ku yi ta wasa anan ne, aka ce har ya halatta ita kanta ta mulmula wa namijinta azzakarin har yadda maniyi zai fita, wannan ya fi sauki da a ce ya tafi ya je ya yi zina. In ko yana da mata ta biyu, shikenan sai a zauna a tattauna tsakanin shi mai gida da uwar gida da amarya. To shikenan duk sanda mai gida ya shiga halin bukata, wance yana ɗakin ta ita kuma tana haila, sai ya shiga ɗakin wance biya bukatar shi. Ba wanda zai ce haramun ne wannan, sai gidadawan malamai wanda suke cewa dan shege daban, wai dan zina daban. In ka ce musu me bayani, wai zai ce dan shege shine shegen cikin gida, ranar ba ranar girkin uwar shi bane, sai aka je aka sadu da uwar shi sai ta haife shi, wai shege kenan. Dan zinafa, dan kwararo, dan ta gaban Fatiha, dan iska na waje. To wannan ta'arifin aina lakum, a ina kuka samu shi? Min aina lakum hadha at-ta'rif wa at-tafriq, nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiqin. Babu dalili. Dan didda aka haife shi a kwararo, dan iska ba da daurin aure ba, in ka so ka ce dan zina da larabci kenan, in ka so ka ce dan shege da Hausa kenan, dan ta gaban hadari da Hausa, dan iska duk Hausa ce wannan, duk ya daidai ne, sunan shi ne. Amma da ne uban yaje ya sadu da uwar ba a ranar girkinta ba, gayar al'amari abinda za a ce ya zalunci waccan mata ta shi, yaje ya tuba ta yafe mishi. Amma dan da aka samu da ne halal malak, irin ka kai malamin ne wa ma ya fi ka halarci, tunda kai tukuna ana abin, ya kamata mu gane wannan jama'a. An gane wannan da kyau ku? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Saboda haka waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda ainihin zamu yi dangane da ainihin abin da yake da alaka da wannan. kafin mu tafi zuwa ga bangare na biyu na istihaba, ga wasu matsaloli da ke da matukar muhimmanci game da haila. Matsalar nan kar da ya kumanta jama'a, muka ce sunan wannan kaset ko wannan lacca haila larurar mata, kuma mun fusgi wannan sunan ne, mun ciro wannan sunan ne daga cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Jabir dan Abdullahi ya ruwaito shi, wanda yana nan cikin Sahihu Muslim a cikin Kitabul Hajji. Jabir ya ce yayin da muka tafi aikin hajji ranar tara ga wata na ainihin Zulhijja shekara ta goma, shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je hajji kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ranar takwas ga wata ita ce yawmut tarwiya kenan. Ana jajibarin Arafa, duk sahabbai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama an kinkinta, masu harama sun shiga harama, an kinta za a fita, za a je za a yi aikin hajji. Sai Annabi ya shiga masaukin Aisha, sai ganta ta fashe da kuka, ke kuma ba lafiya? Sai ta ce ai haila ce. To kaga kuma mata, to me kai kuka? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata kaddara ce, wata larura ce da Allah ya aza muku ku mata ƴaƴan Annabi Adam. Kaji daga nan muka zakulo wannan suna haila larurar mata. To mun kira ta larurar mata ne ba dan komai ba, saboda kalmar tana da fadi, ta fi dacewa a kira ta haka, domin can da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ku mata ƴaƴan Annabi Adam, wannan yana nufin al-aghlab ne. Amma in ba haka ba, akwai matan dabbobi da yawa suna haila. Misali godiya tana yin haila, dokanya ta mace tana yin haila. Irin waɗannan kaga ashe ba za su ba ƴaƴan Annabi Adam bane, amma su ma su ne. Amma yanzu Annabi yana magana akan abin da yanzu yake magana ne da matar shi Aisha. To wannan ainihin kasar, kamar yadda kaji mun ce haila larurar mata. To ga ƙarin matsaloli akan haka shine, ina hukuncin ɗaukar haramar aikin hajji ko umra ga matar da take da haila ko kuma jinin haihuwa? An kintsa za a tafi aikin hajji tsaf, ana zuwa airport a Kano ne ko a Yola ne ko a Maiduguri ne ko a Kaduna ko a Lagos, sai kawai sai ta haifa a airport. To kaga shikenan yaro ya zama dan kabo kenan ko? Dan kabo kenan mana, ko an haife shi a gaban kabo iya. To shikenan, a ba fa annan raha ce ake kaka je a abin nan kace an ce dan kabo a cikin sunna, ba haka aka ce ba, dan raha ne yake. Mun gane wannan da kyau ko? Wannan mata shari'ar musulunci ba ta hana ta ta aikin hajji ba. Duk wannan abubuwa da ake cewa mai aikin hajji karta je, mai ciki karta je, sai dan an dubi maslaha game da lafiyar ta kawai. Amma wata mai cikin tana nan daren da kam cikin ne kawai a jikinta, amma lafiyar ta kalau. Don haka sai aka kintsa aka tafi, sai ta haihu. Da ta haihu sai ya zan an tafi za a je a dauki haramar aikin hajji, yanzu ita ga jinin haila, ai ga jinin haihuwa. Yaya za ta yi? Sai ta yi wanka tsaf, wankan da aka saba yi na daukar harama, ba wankan jinin haihuwa ba. Sai ta kawo kunzugu ta sa. Kunzugu shine wannan auduga da ake sawa a zamanin yanzu. A zamanin da tsumma ne mata iyaye da kakanni suke cusawa, lokacin ba a zo da wannan auduga ba, wanda ga tana ana sa ko guba a ciki da makamantansu, Allah ya kiyaye. To sai ya zama in ta sanya wannan kunzugu, sai ta dauki haramar aikin hajjin ta ko umara tsaf kamar yadda kowa ke dauka. Sai dai kaga ita ba za ta yi wannan sallah ba da ake yi nafila raka'a biyu da makamantansu. Harama dai sai ce labbaika umratan, ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Allah na amsa kiranka, da nufin gani nan na taho zan yi umra, ko gani na taho zan yi umra da hajji. Sai ta ci gaba, labbaika allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. To in aka shiga inda Ka'aba take, ita ba za ta yi tawafi ba. Ku kiyaye wannan da kyau, haramun ne ta tawafi kamar yadda kaji mun fara fadi a baya. Tunda ta taho da jinin haila ko ta taho da jinin haihuwa, kai tsaye sai ainihin kawai ta wuce zuwa ga Safa, ta tinkari dutsen Safa, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, ta hau Safa ta ainihin yi irin abubuwan da ake na zikirori, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah mukhlisina lahud din walau kariha al kafirun, la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda, la ilaha illa Allah mukhlisina lahud-din walau kariha al-kafirun. Safa kenan tayi addu'o'i, tayi addu'o'i, tayi addu'o'i, za ta fuskanto ta fuskanci saitin inda Ka'aba take. Sannan in ta gama ta sakko ta tafi ainihin Marwa, ta je tayi waɗannan zikirori duk da ake dai, za ta yi tawafin ta tsaf. To shikenan abinda ta samu kenan na daga umrarta, ta kiyaye. abin zati sa'i abinda ta samu kenan na daga umrarta, amma tawafi fa bata samu ba. To wannan tawafi tawaful qudum kenan ku, to yana nan a wuyanta ana binta bashi. Ka rike wannan da kyau, tawaful qudum ana nan ana binta bashi. Sa'ad da duk ta tsarkaka, in har ya kasance ta tsarkaka a nan kusa sai ta zo sai ta ainihin wato dawo ta abin nan, ta je ta abin nan me yake da suna, ta je ta yi ainihin tawafinta. To wannan tawafi da za ta yi, to za ta samu kanta a halin matsala in aikin hajji ne. Duk a ce an gama aikin, ta gama umra, ta gama hajjinta, sai zamba ta yi wancan tawaful qudumi ba, to sai an fita da ita wajen harami. Shine ya faru ga sayyida Aisha, aka fitar da ita wajen harami, ta tafi at-tan'im, ta je ta ɗauko wata sabuwar harama, ta zo ta ainihin yi wannan tawafi. In ko ya zan umra ce, ba a riga an je ga ayyukan hajji ba, kafin lokacin da za ta bar wannan wuri kasar Makka din nan, sai ya zan hailatta ta ɗauke ta tsarkaka, sai kawai sai ta zo sai ta tawaful qudum ɗinta, shikenan sai ta ainihin kintsa, sai ta tafiyarta. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. To a kiyaye wannan hukuncin, ya haɗa mai haila, ya haɗa mai jinin nifas, ga matar da ta samu kanta a halin sanda za ta ɗauki harama tana da wannan larura. Saboda hadisin Jabir ɗin can da na faɗi, Asma'u ƴar Umais, matar annabi, matar sayyidina Abubakar, ana zuwa Dhul-Hulaifa inda za a ɗau harama sai wannan larura ta same ta. Larurar nan tana samunta sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata umarnin ta yi ƙunzugu ta ɗauki harama da sauransu. Ita kuma Aisha abin ya same ta ne ainihin yawmut tarwiya, ana gobe za a tafi hawan Arafa, don haka sai ta samu kanta irin wannan matsala. To ka kiyaye waɗannan bayanai ɗin insha Allah. Sannan matsala ta biyu, hukuncin karanta alqur'ani ga mace ainihin mai haila. Karatun alqur'ani ga mace mai haila ya halatta a takaice kenan, saboda hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai haila ko mai janaba ba sa karatun alqur'ani. Wannan hadisi ne da'ifi jiddan munkar, hadisi ne bai inganta ba. Ka karanta littafin irwa'ul ghalil a mujalladin farko, da littafin tamamul minna, da littafin nasbur raya fi takhrij ahadisi al-hidaya ta al-hafiz az-zailai, Allah ya gafarta musu. A takaice ya halatta kina haila ko kina janaba ko kana janaba, ya halatta mutum ya tilawa alqur'ani. Ina hukuncin daukar alqur'ani juz'i ko mai fassara ko izu 60 cikakken shi? Wannan ma gaskiyar lamari ya halatta, saboda babu wani dalili nafsi na shari'a wanda ya nuna cewa ba za ta dauka ba. Wasan aya da suke daukowa suna fassarawa la yamassuhu illa almutahharuna, wannan hudun ba wanda ke shafashi ko ba wanda ke taba shi sai almutahharuna, ai ana nufin lawul mahfuz ne, ba waɗanda suka isa a fasara kenan da Hausa, ba wanda ya isa ya taba sai waɗancan mala'iku masu tsarki. Inda ana maganar alqur'ani ne babu karina, don ba ana maganar qur'ani ne a wurin ba, a wurin ana magana ne dangane da lawhul mahfuz. Don haka sai yace almutahharuna, amma da mutane ne ake nufi sai a ce almutatahharuna, la yamassuhu illa almutatahharuna, babu waɗanda suka isa taba shi sai almutatahharuna, mutane waɗanda suke tsarkaka. Amma sai yace almutahharuna, ai mala'iku can da ke gadin shi su kadai suka isa taba shi. Don haka babu hujja a cikin wannan aya game da cewa ba za a ainihin dauki alqur'ani ba don ana da haila ko don ana da janaba, babu wani dalili. Duk ra'ayoyi ne na malamai, shi yasa wasu in suka nemi dan sassauci sai su ce a dauki mai fassara ko a dauki juz'i ko a dauki mai tafsiri, duk babu wani dalili. Qur'ani dai girmama shi, kai ka san wajibi ne, larura ce ko bukata ce ta kai ka zaka dauka ka karanta, kana da janaba ko kina da janaba ko kana ko kina da haila, sai ainihin ki dauka ki karanta sai ki ajiye shi. Ko karanta sahihul bukhari farko farkon kitabul haidi, za ku ji ga tabi'ainan daga cikin ainihin tabi'ainan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ya aiki baiwar shi tana haila ta je ta karbo mishi alqur'ani a wurin wani alaramma malami daga cikin ainihin malaman tabi'ai, wannan din kuma ya bata ta taho da shi ta kawo a halin tana haila. Yasa a takaice ku je ku karanta sahihul bukhari tare da sharhin ainihin fathul bari da kuma badruddin al-aini a cikin tafsirin shi ainihin fasara na bukhari, sharhin bukhari mai suna umdatul qari. Don haka babu laifi jama'a akan wannan. Bayan wannan, ina hukuncin ainihin wato mutum ya saki mace a halin tana haila ko nifas? Haramun ne ai saki a haila jama'a, maza ku fahimci wannan da kyau. In matarka tana haila, haramun ne ka sake ta. Ko matarka ta haihu, tana cikin ainihin wato wannan jinin. A'a, abin da yake daidai shine batta ta tsarkaka. In ta tsarkaka daga wannan hailar da take, shikenan kana da buƙatar ka sake ta. Kafin ka sadu da ita sai ka sake ta. In ko ka riga ka sadu da ita, to ka bari har sai ciki ya bayyana, karara ta samu ciki, to zaka iya sakinta da ciki. Ko kuma sai in ta yi haila daga ta tsarkaku daga wannan aini, wato bayan wannan saduwa da kuka yi ta yi haila ta tsarkaka, to shikenan sai ka ainihin iya sakinta insha Allahu ta'ala, babu laifi. Amma ku sani gaskiyar lamari shine duk mutumin da ya saki matar shi tana jinin haila, ana zartar mai da wannan sakin. Duk sanda ka buɗe baki matarka tana ainihin haila, sai ka ce ka sake ta, wannan igiyar guda ɗaya ta gudu. Idan akwai sauran igiyoyi a da guda biyu waɗanda baka taɓa saki ba ko ɗaya, za a tirsasa ka dole ka dawo da ita. Ba wai ka dawo da ita, dawowa da ita don ka ci gaba da zama da ita ba, a'a, dawo da ita ta gama hailar. Idan ta gama hailar ta tsarkaka, ta sake yin wata hailar ta tsarkaka, sannan sai ka sake ta, saboda ka riga ka kwaruba al'amari a can. To yanzu ya za a yi a gyara su wannan hailar da kai saki a cikinta, ko wannan tsarkin da kai saki a cikin shi bayan ka sadu da ita, duk ka ji gwalgwala al'amura. Don haka sai ta sake yin wata hailar ta tsarkaka, sannan sai ainihin sai ka sake ta, sai kai sauri ka sake ta kafin ka sadu da ita, ko kuma kafin ta fara wata hailar ta gaba. Jama'ar musulmi, mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya mana taimako akai. To idan muka gane waɗannan abubuwan da kyau, sai mu ga to yanzu mutumin da ya zama dama ya taɓa matar shi saki ɗaya, yazo ya sake saki na biyu, ana nan sai ya ce ya yi saki na uku, kuma sai aka gane cewa ai a haila ne. To saki kam ya tabbata, kuma anan tunda ba sauran igiyoyi, to ba damar ta dawo gidan shi. Domin dama ka'ida a cikin addinin Musulunci, saki na ɗaya da saki na biyu shine sakin da nauyin matar ka yake a kanka. Amma saki ya kai na uku, to ta kwashe inata nan take ta bar gidan, sai in kaga dama kai mata arziki, kawai ka ce ta zauna ta ci arziki. Amma saki na ɗaya dole ne ta zauna a gidan, sai in wata fitina za ta biyo baya. Saki na biyu haka, amma saki na uku fa ba ta da haƙƙin ka ci da ita, ko ka shayar da ita, ko kai mata hidima, sai in tana da ciki sai kai mata wannan hidima saboda cikinta. Ina fatan mun gane wannan. To bayan wannan kuma sai hukuncin ɗaura aure ga matar da take haila ko take nifasi. To mai yiwa abin zai baka mamaki da na hada da nifasi, zaka ce to yaya za a iya ɗaurawa mace aure tana cikin jinin haihuwa? A'a, yana yiwuwa a cikin fiqhun Musulunci, amma bari auren mas'alar farko ita ce mai sauki. Budurwa ce wance balagaggiya, sai zarran da za a ɗaura mata aure tana haila, ya halatta. Amma dai in an kai ta gidan miji, bai halatta mijin ya sadu da ita ba tunda tana haila. Amma ɗaura aure a kanta tana haila, ya halatta. Ko bazawara ce ɗaura mata aure tana haila, ya halatta. To matar da ta zama gata ita kuma bazawara ce tana cikin jinin haihuwa, za a iya ɗaura mata aure? To tambayar ka ya za a yi haka ta faru? Ka'ida a cikin addinin Musulunci ita ce duk matar da mijinta ya mutu ya batta da ciki, haifewarta ga wannan cikin shine iddarta. Don haka mijinta ya batta da tsohon ciki wata tara, sai kwanta ya mutu, misali a jiya, a yau shikenan ita kuma sai ta haihu. Tana haihuwa to ta riga ta gama ainihin iddarta. To don haka in ta haihu yau da safe, da la'asar ko gobe ya daura mata aure. Wannan sai dai ku Hausawa ku ce eh ai kan bata da imani kamar ta kosa miji. A'a, wannan kuna magana al'ada ku ce ku Hausawa. Boko yanzu ana magana ne zamanin shari'ar Musulunci ce, yanzu an riga an kashe mahaguzancin Allah. Don haka ya halatta, tana bukata. Aka ce ma karewa in mijin da zai kwanta ya mutu yanzu, a iya ɗaura mata aure a yanzu, gari ya waye, sai a haɗa da sabon mijin a kai tsohon mijinta. Ya halatta, ya halatta. Ba wanda ya hana. Amma kunin an yanzu ku je da kan magori ku kai kuka, a yi muku magani minti biyar shi kenan. Amma fa matsalar dai tana nan, haka take gaskiyarta. Jama'ar al'amari, jama'ar musulmi, mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka kaji yadda zai iya yiwuwa kenan a ɗaura wa mace aure a halin tana ainihin nifasi ko kuma makamantan haka. To bayan wannan insha Allahu ta'ala, sai kuma mu dawo ƙarashin ainihin ita matsalar da ke da alaƙa da wannan. Ita ce matsala game da jinin istihaba. Matsala game da jinin istihaba, shi ma jinin istihaba Bahaushe ya yi ta'adi wajen kalmar, madadin istihaza sai ce istihala. Istihala nan kuma a larabci kuma sai zama wata ma'ana daban, kamar ainihin wato referring kenan, kamar ba da reference in ce ai nayi mishi istihala zuwa kaza, kamar nace ya tafi wuri kaza ya duba kaza. Amma a tsantsar yadda take shine al-istihabatu, al-istihabatu ma'ana jinin da ya zama na larura, ba jinin haila ba, ba jinin haihuwa ba, ba karamar yarinya bace wani kato ya fasa ta, a ya kasance ne yana zuwar mata saboda wata larura da ta samu a cikin wata jijiya daga cikin jijiyoyin da ke cikin mahaifarta. Wannan irin jinin ina so zan yi magana a kan shi ta bangarori guda biyu. Bangaren farko game da asbab, sabubban shi.